والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا وانا نقلين كانوا وانا يمتشي من البركة نجوما يومنا 20 بقوي قوتن ذو القعدة هجر المنظور صلى الله عليه وسلم عدبو ايرة اليه حدود 40 بقوي wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2026. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin surati Ali Imran, wanda wannan shine majalisin mu na 109 a cikin tafsirin wannan sura, inda zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah subhanahu wataala fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Kafin mu shiga tafsiri, akwai rashe-rashe na ƴan uwa da za a yi musu addu'a. Akwai mahaifiyar injiniya Bashir Adamu Aliyu wanda tara su mako biyu da suka wuce. Allah ya ji kanta mata rahama ya gafarta mata. Akwai matar Alhaji Hassan Fanshikara wanda ita ma tara su mako biyu da suka gabata, Allah ya ji kanta mata rahama. Haka nan akwai iyalin Alhaji Bello Daura wanda Allah ya mata rasuwa shekaran jiya, aka yi mata sallah a jiya a wannan wuri, Allah ya mata rahama ya gafarta mata. Haka nan akwai ƴar uwar shakikiyar babban limamin wannan masallaci na Uthman ibn Affan, Dr. Aliyu Yunus, kwal ƴar uwarsa da Allah ya mata rasuwa ranar Laraba da ta gabata, kuma Allah ya mata gafara, Allah ya rahamshe ta. Haka nan akwai mahaifin ɗan uwa Jamilu Ya'u wanda shi ma mako biyu da suka gabata, Allah ya masa rasuwa, shi ma Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Haka nan akwai ya ga dan uwa Malam Saifullah dan Agaji da ita ma Allah ya mata rasuwa makon da ya gabata, Allah ya gafarta mata. Muna addu'a waɗannan mamata namu gaba daya, Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya sanya aljanna ce makomarsu. Abinda suka bari a baya, Allah subhanahu wataala ya kula musu da su. Allah subhanahu wataala ya ba wa ƴan uwa da masoya dangana da hakuri da ladan hakuri. Marasa lafiyar mu, akwai marasa lafiya da suke bukatar addu'a. Akwai wani dan yaro dalibi na ne sosai, duk inda nake yana nan baya da lafiya sosai, yana fama. Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadarsa, Allah ya yi masa, Allah ya yi masa. A haka nan akwai baban mu Professor Bello Said, ɗaya daga cikin manyan malamanmu, kuma wanda da shi muka yi aikin fayyataccen bayani, shi ma baya da lafiya, yana asibiti. Sa shi addu'a, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa kafara ne. Duka waɗanda suke marasa lafiya, wanda muka san su da wanda bamu san su ba, Allah ya ba su lafiya. Kuma matanmu kuma gaba ɗaya, Allah ya yafe musu, Allah ya gafarta musu. Masu lafiya, Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
نعم. كافي مشجع شيء قبل تفسير وانا آية إن قالت لنا تدمو kwanaki masu alfarma da zamu shiga na goman farko na watan Zulhijja. Waɗannan kwanaki suna daga cikin kwanaki waɗanda Allah subhanahu wataala ya hore wa wannan al'umma da za ta yi ibada a cikinsu, Allah subhanahu wataala ya lindinka musu. Kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wataala yana fifita abinda ya halitta cikin halittunsa. Allah subhanahu wata'ala ya fifita jannatul firdaus a cikin dukkan aljannatai da ya halitta. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita mala'ika Jibrilu da Israfilu da Mika'ilu a cikin mala'iku gaba daya da ya halitta, ya zabi waɗannan ya fifita su. Haka nan a cikin halittunsa duka Allah ya fifita mu'minai. Idan to mu'minai su ne zababbu a gurin Allah, daga cikin mu'minai kuma Allah ya zaba annabawa, daga cikin annabawa kuma Allah ya zaba manzanni, daga cikin manzanni kuma Allah ya zaba ulul azmi minar rusul, daga su kuma Allah ya zaba al-khalilaini, sannan daga cikin al-khalilaini Allah ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fifita shi akan dukkanin halittarsa. Haka nan a cikin kwanakin shekara da watanni, Allah ya zaɓi watan Ramadan a cikin sauran watanni 12 ya ba su darajar da bai ba sauran ba. Haka nan a cikin kwanakin sati, Allah ya fifita Juma'a. A cikin sa'o'in Juma'a kuma Allah ya fifita sa'ar ƙarshe ta cikin Juma'a wacce take kasancewa bayan la'asar. Sannan kuma Allah subhanahu wata'ala haka nan ya fifita cikin kwanaki, cikin kwanaki ya fifita waɗannan kwanaki 10 na farko, wato yini 10 na farko na watan Zulhijja. Idan ana maganar dare, to dararen 10 na ƙarshe na Ramadan suna gaba da dararen 10 na farko na wannan na watan Zulhijja. Amma in ana maganar yini daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana, to yinin da ya fi kowanne su ne waɗannan kwanaki 10, kwanaki 10 na farko na watan Zulhijja. Dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wa bayinsa damammaki da yawa ne da za su samu lada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wa ɗan adam dama, hanyoyi da dama da zai samu rahamarsa, da zai tsallake fushinsa. Shi ya sa duk wanda ka ga ya halaka shi ya ga dama ya halaka, duk wanda ya tafi wuta shi ya zaɓe ta wuta. Amma hanyoyin shiga aljanna da yawa suke. Hadisin Abdullahi ɗan Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika, Allah ya rubuta kyawawan ayyuka ya rubuta munana sannan Allah ya bayyana haka. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila. Nabi yace duk wanda ya himmatu, wato ya kulla niyya, zai aikata mu kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba. Nabi ya ce za a rubuta, Allah zai rubuta masa a wajensa cikakkiyar hasana, wato kamar ya yi aikin kyakkyawa cikakke, haka Allah zai rubuta masa ladansa. Fa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanati, idan kuma ya himmatu zai yi wani aiki kuma ya samu yayi, Allah zai rubuta masa ladan wannan aikin 10 ila 700 dhifin ila adhafin kathira, ninka masa shi zuwa 700 zuwa ninkin baninkin, ninkin ba iyaka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya himmatu zai aikata, wato yayi kudirci niyyar zai aikata mumunan aiki sai bai aikata ba, kataba Allahu indahu hasanatan kamila, yayi niyyar zai aikata mumuna, tsoron Allah yasa ya fasa, to Allah zai rubuta masa kyakkyawan lada cikakke, kyakkyawan ladan kyakkyawan aiki cikakke. Idan kuma ya aikata, fa in amilaha katabaha Allahu lahu indahu sayyi'atan wahida, kaga bai ce sayyi'atan kamila ba, sai sayyi'atan wahida. Wanda kuma yayi niyyar zai aikata mummunan aiki kuma ya aikata, to sai Allah ya rubuta masa wato alhakin zunubin mummunan aiki guda daya. Sai Annabi ya ce wala yahliku ala Allahi illa halik, wanda duk kaga ya halaka tsakaninsa da Ubangiji to dama halakakke ne, saboda Ubangiji subhanahu wataala ya buɗe ƙofofi da yawa na samun lada. Ga duba salloli da za mu yi guda 5 lokacin da aka zo farlanta su, hadithul Isra', hadithin Malik ibn Sa'sa'a wanda yake cikin Sahihaini, a lokacin da aka farlanta salloli 50 Annabi Musa alayhi salam ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gurin Ubangiji ya samu sassauci. Haka yayi ta komawa har sai da suka dawo salloli 5, Allah subhanahu wata'ala ƙarshe ya ce amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi hunna 50 fil fi'li wa 50 fil ajri was thawab. Allah subhanahu wata'ala ya ce na zartar da farillata, sannan na sassauta a bayina. La waɗannan salloli guda 5 ne a aikace amma ladan salloli 50 ne ubangiji ya rinka su goma shine man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha kai salla biyar amma za a baka ninkin wannan shine mafi karancin abin da za a ba mutum ninki goma to kuma ubangiji zai iya ninka shi da yawa haka nan idan mutum yayi azumin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin sauban wanda imamu an-nasa'i ya ruwaito a sunan al-kubra haka nan ibnu khuzaima a cikin littafin sa as-sahih annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shahru ramadan bi shahrayn wa sittati ayyamin min shawwal شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين ثم ضد أزم وتر رمضان ليك ليا أزم توتا غوما رمضان ليك ليا أزم توتا نيغوما رمضان غوما سنة إيه ست شوال ليك ليا أزم تي وتا نيبيو كاغيا سامو أزم وتا شيواتو شيكارا غدا شكاكيا وبنجي يانن كامساسو جدا غوما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل آدم غندا da sadaka dangane da mutum da zai dauki dukiya sai bayar zakka ko ya bayar da ita sadaka fi sabilillah da me yake cewa sadaqatu tudha'afu sab'u mi'ati dirham sadaqa ana ninka ta zuwa 700 sallu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim haka ubangiji yake ninninkawa ga duba yakin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna kuma da ya hajji al mabrur ba ya da wani sakamako sai al janna to shine kololuwar kuma abinda mutum yake so abinda kake so ka cimma shine samun yarda Allah ka samu kuma shiga gidan al janna to kuma Allah subhanahu wataala ya sanya aikin hajji yana daga cikin wannan saboda ubangiji subhanahu wataala ya kewaye mu da daman baki daban-daban albarka ta ko ina Allah ya kewance wannan al'umma da shi saboda haka shi yasa annabi ya ce wala yahliku ala Allah illa halik ba wanda zai halaka tsakanin shi da Allah sai halakakke in dai har aikin kyakkyawan aiki za a ninka maka shi gida 10 zuwa 700 zuwa ninkin ba iyaka amma duk da haka mutum ya tsinci kansa a gidan wuta wutar jahannama kaga wannan halakakke ne ba kuma abin da za a iya masa wannan wani irin kuma sauki za a iya wa za a yi masa wani irin rango mai za a yi masa wace irin gara basa kuma yake so a bashi indai ba so yake kawai a bashi je duk abin da ya ga dama ba kuma a ce tafi aljanna wannan shine kawai ya rage abin da yake so a yi masa to saboda haka waɗannan kwanaki 10 waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da su kamar yadda Abdullahi dan Abbas da almajirinsa Mujahid ibn Jabr da Masruq ibn al-Ajda suke cewa da Allah ya ce wal fajri wa layalin ashr ce waɗannan darare 10 ce su ne waɗannan kwanaki na farkon Zulhijja kwanaki 10 na farkon Zulhijja su ne layalin ashr da Allah ya yi rantsuwa da su rantsuwar da Ubangiji ya yi da waɗannan darare yana nuna maka muhimmancinsu domin Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da babban abu ne mai daraja ko wanda zake nuna bar kudura ta Ubangiji take nuna kamalar kudurar Ubangiji Allah yake rantsuwa da su to yayin rantsuwa da waɗannan darare yana nuna maka yana jawo hankalinka ne akan darajar su ya kuma hada rantsuwar su da wasu abubuwa da suke da su ma daraja cewa alfajiri aka hada rantsuwar su da alfijir alfijir shine lokacin da alfijir yake to lokacin da musulmi yake tashi daga bacci domin yayi sallar asubahi wannan lokaci da zai tashi daga bacci ransa zai koma jikinsa wanda da an cire masa ran an cire ransa ruhinsa yana rabuwa da gangan jikinsa ba rabuwa ta mutuwa ba rabuwa ta bacci Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar saboda ubangiji ya zare ran lokacin da yake bacci da ya zare ya farka to dan ne ya dawo jikinsa kaga wannan lokaci ne da ake dawo da arwah ila al-ajsad sannan kuma lokaci ne da yafi kusa da wannan lokacin da ubangiji yake saukowa a saman duniya ta kusa yana bonanzar rahmarsa da gafararsa yana cewa mai zuwa zai roke shi ya bashi lokacin asuba yana kusa da wannan lokacin sannan kuma lokaci ne da mutane bayan sun yi bacci sun huta za su tashi da nishadi haka lokaci ne da wanda yana da daraja aka hada shi da ash-shafi wal watr ash-shafi shine abin da yake cika al-watr shine abin da yake mara to duk wani abu da zaka gani na halitta daga cika sai mara ba zai taba zama ba dai ba ba cika ba ba mara ba saboda haka wannan shafi wal watr ishara ce zuwa ga dukkan halittun ubangiji subhanahu wataala wanda daga ciki har da shi kansa waɗannan goma na farko su ma a cikin su akwai al watr akwai kuma ash-shafi al watr ranar arfa daga 9 ga wata ce ash-shafi ranar layya ranar id al idul kabir yawm al hajj al akbar aga rana ce wacce ke cika sannan Allah ce wal layli idha yasr yayi rantsuwa da dare lokacin da yake tafiya dare lokaci ne mai daraja dare lokaci ne da Allah subhanahu wataala a cikin sa yakan bambance mu'mini da munafiki domin lokaci ne na tsayuwa a bautawa Allah subhanahu wataala cikin dare lokacin da babu wanda yake ganin ka sai mahaliccinka saboda ka kiyamul layli aiki ne da babu mai yinsa sai mai imani munafiki ba zai iya kiyamul layli ba to dare shine lokaci wani lokaci da ubangiji yake tantance tsakanin munafiki da wanda yake yin ibadarsa saboda Allah lokaci ne da Allah ya yabi masu yin ibada a cikin sa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun tajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawlan فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ubangiji subhanahu wataala yayi masu yin ibada a cikin dare to waɗannan abubuwa ne masu daraja sai Allah ya hada su da waɗannan kwanaki goma na farko na watan Zulhijja dan ya jawo hankalinka kasancewa kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu alfarma sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min al-ayyam al-amal as-salih fihinna ahabb ila Allah min hadhihi al-ashr ay ya'ni al-ashr al-awa'il min al-hijja qalu ya rasul Allah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay' Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki da Allah ya fi san ayyuka na kwarai a cikin su kamar kwanakin nan goma na farko na Zulhijja sahabbai suka yi mamaki suka ce ya rasulullahi har jihadi shine zirwatu sanami al-amri ko nabi ce shine kololuwar al'amari shine kololuwar addini sahabbai suka ce har jihadi nabi ce walal jihadu fi sabilillah har kan si kansa jihadin sai ce sai dai mutumin da zai fita jihadi da ransa da dukiyarsa bai da ko ɗaya ba ya fita da dukiyarsa ya fita da ransa ya bada dukiyarsa fi sabilillah ya fita kuma ya je jihadi duka gaba ɗaya bai dawo da ko guda ɗaya ba kaga kenan wanda ya fita jihadi wato da ransa ya dawo da ransa ba zai kai wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki goma ba haka nan wanda ya fita jihadi da dukiyarsa ya dawo da dukiyarsa ba zai samu abin nan wannan ladan ba wanda zai samu shine wanda ya hada duka waɗannan abubuwa guda biyu ya bada su fi sabilillah ransa da dukiyarsa kaga shi ladan ba kadan bane annabi ya ce al'amalu salihu fihinna aiki na kwarai dan ya nuna maka kofar yin aikin na kwaran abu da take duk wani abu da sunan shi aikin kwarai to ya shiga cikin al'amalu salihu fihinna yana daga cikin darajar waɗannan kwanakin go a cikin sa ne aka samu ranar arfa ranar arfa rana ce da Allah subhanahu wataala yake wa mala'iku alfahari da ita da cakar ku duba bayina ga sunan sun zo dukkanin sun yi kura sun yi guzunzum da su kowa yana neman yarda ta saboda ka Allah yana alfahari da bayinsa a lokacin da suka hadu suke wato shelanta tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai nabi yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah saboda ka ita ce mafi tsadar abinda annabawa suka fada ce kalmar la ilaha illa Allah ce kalmar kadaita Allah subhanahu wataala wanda ita ce kuma kalmar da za ta yi ta tashi a wannan ranar a filin arfa a ranar da wato ake ganin iblis a wannan ranar yana shiga kaskancin da bai taba shiga irinsa ba duk tsawon kwanakin shekara ba lokacin da iblis yake kaskanci da wulakanci da bakin ciki irin ranar arfa ganin irin yadda ubangiji subhanahu wataala yake gafarta bayansa wato dodo ga sunan sun zo suna ta ibada a cikin wannan ranar ake samu akwai azumin arfa na wanda bai samu zuwa hajji ba aka shar'anta masa azumin arfa wanda a cikin hadisin sahih muslim hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukaffiru sanatan باقي السنة الماضية والباقية ينا تنكر لي فنشي كرد توجي لوجتي سورة أرجل وانا لفظ إن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده إنا كاوانس أما نيدا قال الله سبحانه وتعالى الدليل أن أزم أرفاء الله ينا تنكر يوم لي فنشي كرد تقبات لشي كرد تكي زوا أقعشي وتفللاتي وتكي babba kwarai da gaske idan mutun ya ribace ta to zai amfana da ita a ciki akwai yawmun nahar shine ranar ta 10 shine yawmul hajj al akbar ranar da yawancin ayyukan haji suke kasancewa a ciki ciki ake jifan jamratul aqaba ciki ake aski a ciki ake ainihin dawafi tawaful ifada duk a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan kwana na 10 ake yin wannan sannan masu layya da hadaya a ciki suke yankawa masu hadaya wanda hadaya ta hukan su ta wajibi ko hadaya ta tadawi a ciki suke yanka haka nan masu layya waɗanda ba su samu zuwa haji ba suke yanka abin layya su kuma a cikin wannan rana suke fara yankan abin layya su saboda rana ce da Allah subhanahu wataala ya kira ta yawmul hajj al akbar a cikin waɗannan kwanaki 10 ne Allah subhanahu wataala ya cika addininsa ya cika ni'imar da yawa wannan al'umma Allah ya cika addininsa a cikin wannan ni'imar da ya saukar a cikin wannan ranar arfa rana ta 9 ni'ima ce da hatta yahudawa sai da suka yi wa musulmi hasadarta sai da suka yi musulmi hasadarta kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari wani bai yahudi cikin malaman yahudawa yake cewa sayyidina umar da mu yahudawa a cikin mu ne a cikin at-taura aka saukar da wannan aya da wannan ayar da mun riki ranar da aka saukar da ita ta zama ranar sallah ranar idi sai da Umar ya tambaye shi wacce aya ce yace ayar da tace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aya ta uku a cikin suratul maida sai da Umar yace to wallahi na san sanda aka saukar da ita da inda aka saukar da ita an saukar da ita ne ranar arfa kuma a ranar juma'a an saukar da ita ne a arfa a ranar juma'a lokacin annabi yana tsayuwar arfa kuma ranar juma'a ce to arfa idi ce ga waɗanda suke tsayuwar arfa wanda suke tsayuwar arfa ranar arfa idi ce a wajensu shi yasa ma aka ce ba sai sun yi azumi ba dan ba a yin azumi ranar idi sannan ranar juma'a idi ce ga dukkan musulmi a ko'ina suke a duniya kaga ashe ranar idin aka saukar da ita da haka ba a buƙatar a ƙirƙiri wata rana ta bikin saukar waɗannan ayoyi saboda dama rana ce ta idi saboda haka sayyidina Umar ya gaya masa cewa mu daman Allah subhanahu wataala ya zaba mana ranar idin ya saukar mana wannan aya to kaga aya ce wacce take cike da tattare da manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa wannan al'umma cika addini yana nufin kamalar musulmi musulmi ya samu kamala kuma yana nuna kamalar musulunci shi kansa aka ce musulunci ya cika to ya nuna cewa babu addini irinsa duk wani addini da Allah ya saukar an aiko da wani annabin da ya zo ya shafe wancan risalar ya zo da tashi sabuwa to amma banda musulunci shi musulunci ya cika saboda haka babu buƙatar a sake aiko da wani annabi da zai zo ya kawo wani sabon gyara a cikin musulunci ko ya kawo musulmi wani abu wanda zai kusantar da su da Allah subhanahu wataala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu da shi ba shi yasa wannan ayar take shelanta cewa mutuwa murs ta mutu addinin musulunci bid'a ta mutu addinin musulunci murs babu bid'a addinin musulunci addini ya cika cif cif baya buƙatar ƙarin komai saboda haka wannan shela ce Allah subhanahu wataala yake cewa bid'a ta mutu murs addinin musulunci babu ita babu buƙatarta da wannan ne Imam Malik yake hujja cewa duk wanda ya zo da wani abu na bid'a musulunci kamar bai yarda cewa Allah ya cika addini ba kamar bai yarda Allah ya cika addini ba Allah kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum amma shi yana ga akwai inda zai yi ciko a cikin musulunci akwai wani abu da yake ya ragu shi zai so cike shi ya kawo shi daga baya wanda kuma wannan mu'mine mun san cewa ba zai yi ba to kuma wannan yana da kamalar musulmi su kansu cewa su kansu musulmi a cikin sauran al'ummomin da suka gabata su suka samu kamala don addininsu ya cika wanda yake rike da addini cikakke ba zai zama daidai da wanda addininsu bai cika ba to haka Allah ya cika mana addininmu shi yasa ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata saboda dukkan wata ni'imar da dan adam yake bukata zai same ta cikin addinin musulunci duk wani abin da ya fita daga cikin addinin musulunci to ba ni'ima bace ga dan adam ba zai zama ni'ima ba zai zama maslaha ba ga dan adam to wannan aya duka ta sauka ne a cikin wadannan kwanaki a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma shi ne ranar arfa wanda yake nuna maka falalar ita wannan rana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu salihu fihinna habbu ila Allah Allah yana matukar son aiki kyakkyawan aiki al'amalu salih kyakkyawan aiki a cikin waɗannan kwanaki goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance maka aikin da zaka yi ba kawai ya bar maka abin a bude wani zai iya azumi wani zai iya salloli qiyamul layli wani zai iya sadaka yana da wadata kowa yayi abin da zai iya yi na aikin alheri ba a takura ka a wani abu guda ɗaya ba shi yasa azumtar su kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ma taba azumtar su ba wannan shine nassin hadisin Aisha wanda yake cikin sahih muslim take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman al'ashra qatt kwanakin nan goma ban taba ga annabi yana azumta su ba akwai hadisi na Ummu Salama a cikin sunan Abi Dawud amma yana da rauni wannan hadisin ya fi shi inganci hadisin Ummu Salama tana cewa yana azumtar kwanaki tara amma hadisin bai inganta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nuna wa al'ummarsa wasu ayyuka na alkhairi amma ba lalle ne a rawaito cewa shi yana yin su ba dan yakan yi waɗanda suka ma fi su Allah subhanahu wata'ala ya cika masa bai wasa ta ko'ina annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa afdalus siyam shine siyamu daud shine afdalus siyam shine mafi falalan azumin nafila amma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumu siyama daud ba duk da wannan magana da yake kuma a ruwaito cewa yana yi ba shi sai aka ruwaito cewa wani lokaci yayi ta azumi har a ce baya ma shan azumi wani lokaci kuma yayi aji sai a ce cewa ma baya yi kamar yake cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha sana cikin waɗannan kwanaki goma ga wanda zai yi rayya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin Ummu Salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala al'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sha'rihi aw basharihi shay'a idan waɗannan goman suka shiga ɗaya daga cikin ku yana son zai yi layya yayi niyyar zai yi layya to kada ya taba komai daga gashin jikinsa ko daga akaifarsa wannan ga wanda zai yi layya wanda ba zai yi layya ba abin bai shafe shi ba ko wanda yi masa za a yi kamar mata da mazajensu suke yin yanka gare shi da kuma iyalansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to su abin ba zai shafe su ba shi ma kuma sunna ce gare shi magana mafi karfi ta malamai shine cewa sunna ce idan bai yi ba cewa yayi laifi ko dai yasa ba ta yi ba yasa ta yi amma kuma ya bar wannan sunnar bai samu ladanta ba to wannan dai dan tunatarwa ce game da su waɗannan kwanaki goma masu zuwa insha Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ayyuka na kwarai a cikin su Ubangiji subhanahu wataala ya karba mana Allah subhanahu wataala yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam fadhu min hawlik fa bima rahmatin min Allah to saboda wata rahama ta musamman daga Allah linta lahum ka sassauta musu walau kunta faddan da ka kasance mai kaushin mu'amala غليظ القلب بكسشيل زوجيا لم فضوا من حولك اذا سمواتي سنبركا فاعف عنهم ذاك كي مس عفوا واستغفر لهم كان يما مس غفرا وشاورهم في الامر كان يما شاور سو دنگنه دا الامر فاذا عزمت فتوكل على الله اذا كما كا قل نيه تو كدوغره ga Allah inna Allah yuhibbu almutawakkilin lalle Allah yana san masu dogaro gare shi wannan ayar mun yi fassarar ta zuwa gabar da Allah yake cewa shawarhum fil amri tamam mun yi fassarar ta abinda ya rage mun ishara zuwa gare shi shine hikimar da ta sa aka ce a nemi shawara hikimar cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci da ya shafe ka kai kadai ko ya shafi al'umma to yana da kyau a yi shi bayan shawara a nemi shawarar mutumin da yake mai hankali ko mutanen da suke masu hankali masu amana masu addini masu tsoron Allah kuma ubangiji subhanahu wataala da yace ka nemi shawara idan har ka ji wannan kira nashi wani al'amari ya taso ka tsaya ka nemi shawara to Allah subhanahu wataala zai datar da kai ga abin da yafi dacewa zai datar da kai ga hanyar da tafi dacewa a daga cikin hikimomin da suke cikin shawara musamman ga shugaba musamman wanda yake shugabanci idan to yana neman shawara daga cikin hikimomi shine a kawar da mulkin danniya da mulkin kama kariya kai ya zanto mutum saboda kawai yana jin cewa shine a sama shine lamba daya to kuma sai abin da ya aka ga dama wato sai abin da ya ga dama shi za a gani wato duk yadda ya dama haka za a sha to wannan ba dabi'a ce ta musulunci ba wannan dabi'a ce fir'auniya shine yake da irin wannan dabi'a ta sai abin da ya dama yadda ya dama kuma haka za a sha ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila bashar bana nuna muku komai sai abinda na ga shine daidai kuma hanyar shari'a nake nuna muku ka duba fir'auna shine zai ce yana nuna musu hanyar shari'a to wannan istibdad kenan al-istibdad abinda yake kashe mulki yake lalata shugabanci irin wannan wato mulki na kama kariya mulkin da ba za a saurari ra'ayin kowa ba za a yi shawara da kowa ba sai dai kawai a rika daukan kuduri a dinga fitar da dokoki a dinga yin wasu abubuwa yadda aka ga dama wannan mulki ne da babu inda zai je sannan hikima ta biyu su kansu al'umma a ɗaiɗaikun su yayin da ya zanto shugaba duk wani abu in ya taso zai nemi shawarar su to su ma yana ba su wata karantarwa ne cewa su ma su kasance a haka duk wani abu nasu su zanto suna yin shawara da waɗanda ya dace su yi shawara da su kuma su ma daga cikin su duk wanda wata rana ya zama shugaba to shi ma zai dabbaka irin wannan abin da ya gani daga na sama da shi sannan abu na uku neman shawara yana tabbatar da mutum mai tawalu'u ne ba mutum ne mai jiji da kansa ba ba mutum ne mai girman kai ba ba mutum ne mai ujubi ba wanda yake ganin cewa shi ya fi ƙarfin ya nemi shawarar wani ko ko yake ganin cewa babu wanda zai ce da shi abin da yake tunani ba haka bane kuskure ne ga daidai to mutumin da yake neman shawara alama ce ta tawalu'u alama ce ta tawalu'u sannan kuma abu na hudu akwai zaburar da mutane wajen tsaya su hada kai wajen su yi aikin da shawara ta yanki idan ya zanto al'amari an hadu lokacin da za a dauki wani kuduri ko za a yanke wani al'amari an hadu an yi shawara ko kuma an yi shawara da waɗanda ya dace a yi shawara da su cikin al'umma masu hankali masu ilimi masu amana to wannan zai sa sauran al'umma su samu ƙarfin gwiwa wajen su tashi su ga sun ba da haɗin kai cewa wannan abin ya yiwu amma idan ya kasance shugaba ko wani mai mulki yana yin gaban kansa to wannan zai sa damuwa a cikin mutane mutane kuma ba za su ba shi haɗin kai ba wajen zartar da abin da yake so zai yi a cikinsu sannan abu na biyar duk lokacin da aka ce mutane masu hankali masu tunani masu ilimi sun haɗu akan duba wani abu da bincike a kansa to an fi tsammanin a samu wani ra'ayi wanda yake ya fi zama daidai yayin da ya zanto ba ƙwaƙwalwar mutum ɗaya ce take aiki ba to idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfi aka haɗa tunani to an fi samun abin da yake shine daidai kuma ubangiji subhanahu wataala ya fi wato ya fi sanya taufiki a cikin irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ma'al jama'a hannun ubangiji yana tare da jama'a lokacin da ya zanto ba mutum ɗaya yake abin da ya ga dama ba sannan abu na shida wato shi a ɗabi'ar ɗan adam in yana son abu in yana son wani abu to wani lokaci soyayyar nan takan makantar da idansa sai ya kasa gano wani aibi da yake cikin abin da yake so sai ya gani cewa wannan abin da yake so din shine daidai to amma yayin da ya zauna da wasu aka tattauna to su kuma za su iya nusar da shi akan abin da idansa bai kai gare shi ba saboda soyayyar abin ta rufe masa ido sai su nuna masa ai kaza 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 da kake tunani akwai mafsada ta fuska kaza da kaza da kaza da kaza wanda kai baka haro ruta ba to daga lokacin idan mutum bai so yayi dan Allah ne bai san gyara ne to daga lokacin sai ya fahimci eh lalle wannan shawarar da aka gaya masa da wannan abin da aka hango haka yake sai ya karba sai ya aiki da shi kaga da ta hanyar shawara ne akan iya nuna wa abin da mutum ba zai gani da kansa ba sannan abu na bakwai duk sanda aka ce an yi wani abu ta hanyar tattaunawa da shawara da mutanen da suke da ruwa da tsaki waɗanda dan zace a nemi shawarar su akai shawara akan abu to zakaga an samu karancin masu sukan abu za a samu karancin masu sukan abu saboda me saboda ba mutum ɗaya bane ya fito da ra'ayin a ra'ayi ne da waɗanda duk mutane suke ganin kimar su da darajar su zakaga za an samu a taimako wajen rashin samun soke-soke ga wannan al'amari Allah subhanahu wata'ala yace fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka kulla niyya niyyarka ta karfafa akan abinda akai shawara akan sa to ka dogara ga Allah wato bayan an kawo abu a gaban kwamitin shawara majalisar shawara an tattauna an zaba abinda ake gani shine ya kamata a yi kai a matsayinka na shugaba ka gamsu to kada ka tsaya kuma kana wani kai kawo kana raba kafa kana dan ja da baya a da zarar shawara ta riga ta kullu akan wannan al'amari to kawai wuce gaba gadi ka zartar da wannan abu wannan shine abinda ake nufi da fa iza azamta fatawakkal ala Allah musamman al'amarin da ya shafi shugabanci musamman shugabanci na al'umma abinda ya shafi shugabanci na rundunar yaki abinda ya shafi yaki aka ce ga wani abu ya taso da ya shafi tsaro ko ya shafi yaki ana tsaka da yaki to duk abin da aka tattauna aka ga shine maslaha to kar shugaba ya tsaya na jan kafa kar shugaba ya tsaya na tafiyar hayawai da ya ko yana kai komo yana taraddudi yana ta baba yayi ko kai yayi a'a wannan yana nuna rauni duk shugaban da ya zanto bayan an zauna an tattauna an fita da wani ra'ayi daya kuma ya zauna yana kai komo wajen ya zartar ko kai ya zartar to alama ce ta raunin sa alama ce ta rauni abubuwa guda biyu din nan a harkar shawara suna nuna rauni abu na farko shine wannan ya zanto mutum shugaba an gama zama an tattauna masu fada aji masu ruwa da tsaki masu hankali masu ilimi masu amana masu addini sun ga cewa abin nan haka ya dace a yi amma ya tsaya yana daga kafa yana tafiyar hawainiya yana yi yana ja da baya ya leko ya koma to alama ce ta mai rauni ne shugaba ne mai rauni sannan abu na biyu shine al-israfu fi shura mutumin da zai zauna da waɗanda duk ya dace ya shawara da su ya zauna bayan ya gama shawara an gama yanke abu cewa ga abin da ake ganin shi ya zama maslaha sai kuma ya ƙara nemo wasu wani rukunin kuma ya zauna da su ya ce su ba shi shawara su ba shi shawara sake neman wasu to duk mutumin da ya fiye neman shawara nan da can alama ce ta mai rauni ne tunaninsa baya ja kwalonsa ba ta ja wannan shine ake cewa al-israf fi shura ya ilmu al-idara wato al-mubazzaranci wajen shawara neman shawara ko san ko komai ana al-mubazzaranci to a neman shawara ma akwai al-mubazziri to shine wanda ya taba wannan yayi shawara da wannan ya shawara da wancan ya shawara da wancan har ya ma rasa wanda zai kama to wannan alama ce ta rauni kamata idan har lokacin da zaka yi shawara din kai shawara da waɗanda ya dace kai shawara da su waɗanda suka san abin da kake so a baka shawara a kai sun san shi ko mutane ne masu amana masu nasiha masu addini masu hankali wataƙila suna da tajriba suna da gogewa a rayuwa suka baka shawara to shine fa iza azamta fatawakkal ala Allah ko wani ya zo ya lallabo ta gefe guda ya sake kawo maka wata shawara ka banke shi ka ci gaba da abin da kakka saurare shi ko da wani zai lallabo ya nemi sauke kada kan abin da kuka tattauna to in kai shugaba ne wanda kake da karfi to ba za ka saurare shi ba shine ma'anar fa iza azamta fatawakkal ala Allah mai mulahazar quwwatul azima yadda ta kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a kissar wannan yakin da muke karatu a kansa yakin Uhud lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da sahabbansa yace su bashi shawara ga dai dandazan kafirai nan sun nufo Madina wansu da kwarkwatar su a yawa da yawan makami ba a magana ba muqarana tsakanin su da musulmi haka me za a yi kamar da muka yi fada a karatu kan baya aka samu rarrabuwar ra'ayi aka samu dattawa daga cikin al-muhajirin wal ansar har da ma shugaban munafikai Ubay ibn Salul suke ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya sai ya fita yakin nan ba ayi yakin sun kuru yakin cikin gida su tsaya su kare kansu amma a cikin Madina ba sai sun fita an yi gaba da gaba ba wannan shine ra'ayin Annabi sallallahu alaihi wasallam har ba ya gaya musu yayi mafarki Nabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarkin wata saniya yanka ta yayi mafarkin inen takobin sa ya dakushi yayi mafarki gashi nan a cikin wani silke mai karfi wanda ya rillibe shi kuma ya fassara wannan saniya da aka yanka cewa wasu daga cikin sahabban sa ne za a kashi sannan ya fassara wannan wato makabin nan takobin sa da tsinin sa ya dakushi akan cewa wani daga cikin ahli baiti ne shi ma zai tabo a wannan yakin wanda shine Hamza da karshe bayan abin ya faru fassarar ta tabbata a kashe wasu sahabbai kusan 70 a kashe Hamza wanda shine baffansa sannan kuma Dir'ul Hasina din ita ce Madina haka Annabi ya fassara musu mafarkin bayan duk wannan aka zauna ga ra'ayinsa ga kuma wani abu da yake da shi da Allah subhanahu wataala ya nuna masa mafarki da mafarki Annabi gaskiya ne amma da shawara ta rinjaya akan cewa a fita a yi gaba da gaba Annabi ya shiga ya sako silkensa da kayan kwalkwalinsa na yaƙi ya ɗauko makaminsa ya ratsiyo ya fito sai ya zama da waɗanda suka ba da shawarar cewa a fita a yi gaba da gaba su ma abin sai ɗan dame su sai suke ganin cewa kai akwai yiwuwar fa sun takura wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne tun da shi ga abin da yake so saboda haka su dawo su janye ra'ayinsu su dawo su janye shawarar su kaga kenan an samu consensus ko saboda haka an samu gaba da lokacin consensus ko to saboda haka sai suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata suka ce ya rasulullahi ta yi mun matsa maka tun daga abin da kake so kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina bayan baghi li nabiyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa bain aduwwihi Nabi ya faɗi wannan magana ta shi mashhuriya cewa ba ta yadda za a yi bai dace ga wani annabi da zai shiga ya shi shigar yaki sannan daga baya zai cire shigarsa har sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da maƙiyansa saboda annabi ya ce a tafi wannan shine ma'anar fa idza azamta fa tawakkal ala Allah saboda ka duk sanda shawara ta kaya akan wani al'amari to a shugaba na kwarai ba zai zauna kuma yana tuntubar wani ba ko wasu daga baya su zo su warware wannan shawara sannan Allah ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro Allah yana son masu dogaro gare shi wannan dan Ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin mu'minai kan cewa kyakkyawan tunani kyakkyawan shawara kyakkyawan shiri ba fa shine cin nasara ba kada ka zaci cewa da aka ce kayi shawara kayi shiri kayi tunani ka zaci cewa wannan kadai shi zai baka nasara cikin abin da ka sa a gaba a'a sai ka hada da dogaro ga Allah sai ka hada da neman taimakon Allah subhanahu wataala sai ka nemi taimakon Ubangiji domin dukkan asbab da ka sani la tastaqillu bi shay babu wani sabab da a karan kansa zai iya maka wani abu ba tare da Allah ya yarda ba sai da izinin Allah sai da yardarsa domin kana iya samun dukkanin asbab su cika dukkanin sharuɗa da ka samu abu su cika amma daga baya Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka da wasu mawani wasu matsaloli daga waje wanda za su taho su kuma su hana samuwar wannan abu ashe kaga kana buƙatar ci gaba da neman taimakon Allah subhanahu wataala da roƙonsa akan cewa bayan kayi iyanaka a matsayinka na dan adam ka shirya kayi shawara kayi tunani kaga wannan abu shine to sai kuma ka nemi Allah kai kuma ka dafa mun ka taimaka mun ka shige mun gaba ka bani nasara to wannan shine abinda Ubangiji subhanahu wataala yake nuna mana cikin nan yana nuna mana cewa tawakkali baya nufin ka aje komai ka ce kai ka dogara ga Allah baka tunanin hanyoyin samun nasara baka shawara da kowa baka shirya komai ka ce ai ka dogara ga Allah wannan ba dogara ga Allah bane in ka kula duk sai da Ubangiji ya faɗa mana har da batun shawara da tattauna da waye da shiri da komai sannan sai aka yi maganar tawakkali ashe tawakkali baya nufin cewa ba za ka shirya ba baya nufin cewa ba za ka nemi shawara ba baya nufin cewa ba za ka bincika ka ga wasu hanyoyi ne ya kamata ka bi don cimma nasarar ka ba a tawakkali shine waɗannan asbab ɗin ka riƙe su amma kada ka sa zuciyarka akan su kada ka rika jin cewa waɗannan asbab din kadai sun ishe ka sa su baka nasara kaga cewa kana da ƙarfi ko kana da ƙarfi ko kana da jama'a ko kana da kaza zaka dole kai nasara a'a wannan ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wataala a gaba ya ci gaba da cewa in yansurkumullahu
fala ghaliba lakum وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِنْ اللَّهُ يَبَاكُ نَسَرَى تُوبَى وَنْدَي إِسَيْرٍ جَايُوَ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ إِذَنْ كُمْ يَتَابَرْدَكُمْ ya watsar da ku fa man zal ladhi yansurukum min ba'di to wane ne zai baku nasara bayan sa wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kai mu'minai su dogara wannan ci gaba ne da waccan magana ta inna allaha yuhibbul mutawakkili lace Allah yana son masu dogaro ga Allah su ne wadanda ba sa wato raja'a akan karfin su dabarar su iyawar su tunaninsu iliminsu ba sa raja'a akan wannan duk da cewa waɗannan abubuwa ana buƙatar su amma ba sa raja'a akan wannan su ɗauka cewa daga wannan abu sun ya samu to sakamakon da suke buƙata zai samu a'a suna mai da neman taimakon su ne gurin Allah shi kuma Allah shi ne mai ba da nasara in ya riga ya ba da nasara to babu kuma wanda zai rinjayi shi ne ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan ya ba ku nasara to fa babu wanda ya isa ya rinjaye a kanku duk irin abin da ko zai mallaka na ƙarfi na yawa na tanadi na dabara na goyon bayan wasu duk irin abin da zai tanada in har Allah ya so ka da nasara to ba wanda ya isa ya kwaci wannan nasara daga hannunka waman nasru illa min indillah al-azizul hakim wannan ayat ta gabata a baya wato nasara ba daga kowa yake zuwa ba sai daga Allah shine gagaraba dau kuma shine mai hikima a cikin lamarinsa saboda ka rike asbab ka dogara ga Allah ka yadda cewa kuma nasara daga Allah take in ka ga bai baka ba to daman bai niyyar baka ba ba kuma wanda ya isa ya baka amma in ya baka kuma to ba kuma wanda ya isa ya kwace ta daga hannunka saboda haka kar ka yadda Ubangiji subhanahu wataala ya kyale ka da dabaraka kakka yadda daidai da kimtawar ido kamar yadda annabi cikin addu'a sai shi wala takilni ila nafsi tarfata ayi kada ka bar ni da kaina daidai da kimtawar ido ya ubangiji in ya barka da kanka da dabararka da iyawarka da kwarewarka da gwanintarka da magoya bayanka to zaka zo kai da na sani kuma zaka hallaka ba ta inda zaka samu nasara domin shi Ubangiji shi ne wanda zai bada nasara in ya hana to babu wanda ya isa ya bada ita amma hadha allazi huwa jundun lakum min dunir yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur Allah ya ce wani rindina kuke da ita wace rindina ce kuke da ita da za ta ba ku nasara ba Allah mai rahama ba kuna da wata rindina da take da ƙarfin da za ta iya ba ku nasara ba Allah ba wannan shi zai nuna maka dan adam idan ya manta da Allah to shine sai shiga cikin rudi shi yasa ce inil kafiruna illa fi ghurur aikin ne na kafirci mutum ya rika rudar kansa da karfinsa da jama'arsa da kwarewarsa da dabararsa da kudinsa da waye da waye wannan rudi ne na shaitan duk abinda zaka yi ka nemi taimakon Allah kowane irin karfi Allah ya baka kakka manta da neman taimakonsa kada kuma ka sa wa zuciyarka cewa ƙarfinka ya ishe ka ko iliminka ya ishe ka ko magoya bayanka sun ishe ka ko kai ka gama shiri tsaf saboda haka kawai ranar nasara kake jira in kana da hankali shedan bai rude ka ba to ka sani cewa nasarar a hannun Allah take sakamakon daga Allah yake shi yasa ya ce wa ala allahi falyatawakkalul mu'minu al asbab duka لا تستقل بالحكم بذاتها الاسباب با wani sakamako da sababi sanadi sila da yake haifarwa sai ya hadu da wasu abubuwa sai ya hadu da wasu abubuwa da su taimaka masa dan ka mallaki iri kawai shikenan ba za ka tashi ku kaga cewa gonarka ta tayi kyau ka samu abin da kake bukata ba irin dan kana bukatar kasa mai kyau kana bukatar ruwa sannan kuma kana bukatar intifa'ul mawani abubuwan da za su jawo wa wannan shukar taka matsala kana bukatar kaga cewa babu su kana bukatar kaga kwari basu cinye basu samu shukar nan taka sun cinye ta ba kana bukatar ka raba shukar nan taka daga fari da tsuntsaye da sauransu sannan da daukewar ruwan kansa waɗannan duka a mawani ne da za su iya zuwa ko bayan ka samu irin ka shuka shi wani abin kuma daga waje ya zo ya lalata shukar saboda ka sabab la yastaqillu bi zati shi kadai ba zai iya baka abin da kake so ba sannan kuma bugu da kari duka waɗannan abubuwa din sun samu sai da izinin Allah idan Allah bai ga dama ba sai abin ka gama duka daukan matakan da ya kamata ka dauka kana da gona mai kyau kana da iri mai kyau kana da taki mai kyau kuma kai kyakkyawan noma amma kuma da ƙarshe a samu tangarda duk Allah zai iya wannan yadda kaga an jefa annabi Ibrahim a cikin wuta ga ta an rura ta tana ci gadangadan gangaganga aka jefa shi a cikin bai fito lafiya annabi Musa alaihi salam ya tsakiyar teku ya tsallaka bai nitse ba waɗannan abubuwa ne waɗanda a ɗabi'a duka ba haka suke yi ba duk wanda aka jefa shi wuta sai ya kwaso tokarsa irin wannan wutar da aka hada gangaganga sai dai a kwaso tokarsa amma shi ya fito lafiyar sa dau yana kakkaba jikinsa ba abin da ya same shi annabi Musa haka ya biya wuce ta tsakiyar bahar maliya babu abin da ruwa bai cinye shi ba to wannan duka yana nuna maka cewa shi sabab ubangiji ya sanya shi dan ya zanto ta an bautar da kai amma ba wai dan ka zama bawan sabab din ba ka dauka cewa sabab din zai iya maka Allah cewa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai su dogara wannan yana nuna maka cewa imani shike sa a dogara ga Allah mutum mai imani shi yake dogara ga Allah kuma gurgurdan imanin sa gurgurdan yadda zai dogara ga Allah idan imanin sa yana da karfi yana da yawa dogaran sa ga Allah yayi yawa idan imanin sa yana da rauni ko yana da karancin imani dogaran sa ga Allah ma zai yi karanci shi yasa Allah ya sifanta masu dogaran ya kira su da almu'minun yace wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun dan ya nuna maka al-iman lahu athar fi tawakkul duk mutumin da ka ganshi yana da dogaro ga Allah to yana da imani a zuciyarsa kuma gurgurdan karfin imanin sa gurgurdan karfin dogaran sa ga Allah subhanahu wataala sannan ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo matan maganar gululu shine ha'inci shine ha'inci ba maganar yaki ake ba a cikin yakin nan ana samun ganima wannan ganiman ma ce har ta sa wasu suka bar inda aka ce su tsaya suka je kwasar ganima daga baya abin da ya faru ya faru sai Allah ya shigo da maganar gululu shine satar wato ha'inci da cin amana dukiyar da take ta al'umma ce ba ta mutum ɗaya ba wani ya ci amanar wannan dukiya ya saci wani abu ko mun kankanta sa sunansa gululu wannan shine za mu yi magana a kansa insha Allah a zama na gaba bi iznillah abinda kuka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda kuka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.